المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المؤلف رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لتاك سادوا أولا مسلاتي بالبركة، مسلاتي عثمان بن عفان أنا cikin gadon kaya a garin Kano a yau Asabar 7 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan 6 miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu na mako-mako وجن كراتن لتافي ميسونا التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي وانده يرسو هجرة منذ صلى الله عليه وسلم وانده شفرة تلي تقوث دستين دا أفو مناسكين كتاب الغسل كما أيو بإذن الله تعالى ذا مكركري ونن الكتاب ونن الكتاب درسينا تليدا دا عشرين كما والألا إذا مشين نقر فيه أتكين كتاب الغسل إن ذا مشدا كتاب الحي ما ليتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. دق عمر بن الخطاب الله يقال مصير دا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شي عمر ياتم بيأ النبي صلى الله عليه وسلم يشي متى أيرقد أحدنا وهو نائم وهو جنب؟ dayan muna iya yin bacci alhalin yana tattare da janaba. Kala, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce: na'am, zan iya bacci da janaba. Idza tawadda'a ahadukum, idan dayan ku yayi alwala, falyarqud, to yayi baccinsa, wa huwa junub, alhalin na da janaba. Wannan hadisi kamar da kuka gani Imam al-Bukhari ya fitar da shi karkashin babu mabitil junubi idza tawadda'a, babin da yake magana akan mai janaba yana iya yin bacci idan yayi alwala. Banda Imam al-Bukhari, Muslim ya fitar da wannan hadisi, haka nan Tirmidhi, haka nan Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad da Al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra da wasu su. Imam Malik ya fitar da wannan hadisi, kuma Imam al-Bukhari ya fitar da shi har ila yau ta hanyar Imam Malik, hadisin Abdullah bin Dinar daga Abdullah dan Umar. Abdullah dan Umar yace: zakara Umar ibn al-Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam annahu tusibuhu al-janaba. Wato wani lafazin daban na hadisin wanda Abdullah dan Umar shi yaji yake hikaito shi daga mahaifinsa, yace Umar dan Khattab ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahu tusibuhu aljanabatu min al-layl, janaba na samun shi da daddare. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن ذو صلى الله عليه وسلم يجي لشي توضع واغسل ذكرك ثم نم كيأل ولا كوانكي قبنك سننكو بكي بچنك وانا اقول تقديم لتأخير توضع واغسل ذكرك معنى انت اغسل ذكرك وتوضع اما تبود الواو الارمسي لا تفيد التركيب larabawa suka yi amfani da waw li mutlaqil jam'i dan dai su hada abubuwa biyu ko da ko ba su jera su ba da sunba ce ita ce za ta nuna tarahi ita ce za ta nuna tartibi amma waw ana amfani da ita li mutlaqil jam'i kace dakhala zaid wa amr tayu kuma amr din da ya fara shigowa sannan zaid amma in kace dakhala zaid thumma amr to kaga zaid shine farko sannan amr ya biyo bayan sa dan haka thumma ita tana nufin yana tana fa'idan tadda tartibi tsakanin al muta'aqifaini tsakanin al waw fa innaha li mutlaqil jam'i bayna al muta'aqifain annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka wanke gaban ka sannan ka yi al wala har ila yau al imam al bukhari da muslim da nasa'i da ibn majah da abu awana sun fitar da hadisi daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana annabi sallallahu alaihi wasallama idza arada an yanama idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya nufi bacci wato ya so zai yi bacci wa huwa junub alhali yana da janaba ghasala farjahu sai ya wanke gabansa wa tawadda wudu'ahu lis-salati sai ya yi irin alwalad da yake yi domin sallah a wata riwaya ta imamu muslim tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza kana junuban annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya zan yana da janaba fa arada an yakula aw yanama sai ya so ya ci abinci ko ya yi bacci tawadda wudu'ahu lis-salati sai ya alwala irin alwalad da yake yi domin sallah wannan an ya akula akwai magana akan lafazin an ya akula Imam Ahmad bai gamsu da kalmar an ya akula ba yana cewa Shu'ba shi kadai ya kadaita da riwayar an ya akula a wannan riwaya ta Aisha kuma shi da kansa shi ma ya daina ya janye to amma dai ba wannan ne abinda zamu tattauna akan sa ba abinda zamu tattauna akan sa shine batun yin alwala ga mai janaba lokacin da zai yi bacci wannan hadisi yana da hanyoyi da yawa daban-daban wanda aka ji aka rawaito daga Umar da Aisha Allah kara masa yarda Ibn Rajab a cikin littafin sa Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari ya kawo hanyoyin wannan hadisi masu tarin yawa Malam Ibn Al-Mulaqin a cikin littafin sa Al-I'lam bi Fawaid Umdat Al-Ahkam yana cewa wannan hadisi dalili ne ga waɗanda suka wajabta yin alwala ga mai janaba yayin da zai yi bacci akwai waɗanda suka wajabta mai janaba idan zai yi bacci kila sai ya yi alwala da yawa daga cikin az-zahiriya mabiya mazhabar zahiriya sun faɗi wannan wajabci sun ce wajibi ne duk da cewa ba wannan ne ra'ayin Ibnu Hazm ba Ibnu Hazm bai ce wajibi ba ne ya ce mustahabbi ne shi ya ce wajibi a sake alwala idan mutum ya sai kewa iyalinsa kuma yana kokarin komawa to wajibi ne a gurin Ibn Hazm ya yi alwala tsakanin a karan farko da na biyu amma wajen bacci bai tafi bisa ra'ayin shugaban mazhabar sa ta zahiriya amma da dama daga cikin waɗanda suke bin mazhabar zahiriya sun tafi a kan wajabcin mutum ya yi alwala yayin da yake da janaba kuma yake kokarin yayi bacci ba tare da yayi wanka ba wannan wajabci akwai riwaya da ta zo daga Imam Malik ana jingina masa wannan wasu ma suka jingina wa Imam Shafi'i wannan magana kamar Ibn al-Arabi shi ma ya jingina Imam Shafi'i cewa ya ce wajibi ne to amma wannan sauran malaman mazhabar Shafi'iyya ba su gamsu da wannan ba sun ce Imam Shafi'i bai tafi akan wajabci ba don haka bai kamata a jingina masa wannan ba akwai riwayar Abdullah ibn Nafi' almajirin Imam Malik wanda yaji Imam Malik yana cewa man tarakahu falyastaghfir lahu wanda bai yi alwala ba kuma yana da dama ya yi bacci to ya nemi gafarar Allah. Kenan kamar wannan yana nuna wajibi ne a gun Imam Malik tunda al-istighfaru min lawazim al-wujub. Irin wannan riwaya daga Imam Malik akwai kwatankwacinta daga Imam Ahmad wanda al-Musanna ibn al-Anbari kamar yadda Ibn Rajab ya kawo cewa Imam Ahmad an tambaye shi game da musulman da zai yi bacci yana da janaba ba tare da ya alwala ba, cewa hal tara alaihi ba'san, kana ga akwai laifi a kansa? Falam yu'jibhu, yin haka bai ba shi sha'awa ba, wato bai ba Imam Ahmad mutum ya yi bacci tare da janaba a jikinsa, bai ba Imam Ahmad sha'awa ba. Wa qala yastaghfirullah, Imam Ahmad ya ce idan har ya yi haka ya nemi gafarar Allah. Kaga shi ma wannan yana nuna kenan kamar yayi laifi, shi yasa Ibn Rajab ya ce wa hadha yush'iru bi annahu dhanbun yastaghfaru minhu, wannan yana nuna kamar zunubi ne ya kamata a nemi gafara daga wannan. Cikin Malikiya akwai Ibn Habib, shi ma ya tafi akan wajabci mutum yayi wanka yayin da yake da janaba kuma yake buƙatar bacci. Abu Awana al-Isfarani a cikin littafin sa da yayi wa Sahih Muslim istikhraji mustakhraj da Sahih Muslim yayi babu yake cewa babu ijabil wudu'i 'ala al-mujtanib idha arada an-nawma, babin da yake magana akan wajibin alwala ga musliman da yake da janaba idan zai yi bacci, ya kaba hujja da wannan hadisi. Sannan kuma sai ya kawo wani dalilin wanda yake warware wajibin, ya kawo hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa inna ma umirtu bil wudu'i idha qumtu lis salati, hadisin yana da rauni cewa an umarce ni in yi alwala idan na tashi zan yi sallah. Ibn Rushd ya ce wannan hujja da wannan hadisi tana da rauni, domin hujja ce da mafhumul hasri. Kun san mafhumul hasri ba? Ku san shi ba? Da yake inna ma umirtu bil wudu'i idha qumtu lis salati, an umarce ni ne in yi alwala, kadai an umarce ni ne in yi alwala idan na tashi zan yi sallah. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Kenan mafhumin wannan abinda wannan zai bamu fahimtar da zai bamu shine idan ba zan yi sallah ba, ba a umarce ni da alwala ba. Wannan shine mafhumin, kadai an umarce ni da alwala idan zan yi sallah, kenan in ba zan yi sallah ba, ba a umarce ni da alwala ba. To wannan shi ake kira mafhumul hasri, tunda an ce innama mafhumul hasri yana daga cikin abinda mafahim waɗanda suna da rauni a gurin malaman usul. Amma Ibn Abdul Bar mai littafin at-tamhid da al-istizkar ba malikin nan shahararre sananne masanin hadisi da fiqh, yana cewa ni ban san wani daga cikin malamai wanda ya ce alwalan nan wajibi bace sai wani bangare na zahiriya, yace amma sauran malaman sauran kasashe na musulunci ba sa wajabta wannan alwalan. Inji Ibn Abdul Bar yace mafiya yawancin su suna yin umarni da ayi alwalar kuma suna sa mustahabbi ne, ya'muruna bihi wa yaquluna wa yastahibbunahu, suna dai cewa ayi alwalar kuma suna ka mustahabbi ne, ma'ana sunna ce mustahabba ba sunna ce wajiba ba. Kuma wannan shine kaulin Imam Malik, shine kaulin Imam Shafi'i, shine kaulin Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya da jama'a da dama daga cikin sahabbai da tabi'ai. Haka Ibn Abdul Bar ya faɗa a cikin littafin sa al-Istisqam, yake cewa ba duka malamai bane suka yadda cewa wannan alwalar wajibi ce, yace ɗan tsirari ne daga cikin ahlul zahiri su suka tafi kan wannan ra'ayi, duk da mun hikaito waɗanda ba ahlul zahiri din ba, kamar Ibn Habib kaga ba maliki ne amma ya tafi kan wajabci din, shi kanta Ibn al-Arabi ya fi karkata zuwa ga wajabci din, duk da cewa ba maliki ne kuma wanda baya ragawa ahlul zahiri din. To amma dai jumhur ɗaukakin malamai na ƙasashe daban-daban su Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahuya da sahabbai da dama suna cewa ba wajibi bane amma mustahabbi ne, sunna ne yayin da mutum zai kwanta yayin wannan alwala. shi kuma ta bangaren sa Ibn Battal malamin malikiya mai sharhin Sahih al-Bukhari yana cewa an ruwaito daga Sa'id ibn Musayyib shugaban tabi'ai yana cewa in sha'a an yanama qabla an yatawadda in ya ga dama ya baccin sa kafin alwalad kenan a gurin Sa'id ibn Musayyib ba wajibi bane in ya ga dama zai iya yin bacci wannan shine ra'ayin Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa shi ma yana cewa in ya ga dama yake cewa la ba'sa an yanama al-junub qabla an yatawadda ba wani laifi da mai janaba ya yi baccin sa kafin ya alwala domin alwalar da zai yi ba za ta fitar da shi daga yanayin sa na mai janaba ba ta shigar da shi cikin yanayin mai dahara wato ko da yayi wannan ba zai raba shi da janaba ba don haka in bai yi alwalar ba ya yi bacci Abu Yusuf yace ba ya da laifi amma dai jumhur abinda suke cewa sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya umarci sayyidina Umar yayi imam malik yana cewa la yanamul junubu hatta yatawadda wudu'uhu lis-salat kada mai janaba yayi bacci har sai yayi alwala yadda yake alwala domin yayin sallah to me yasa aka ce kai alwala din meye dalilin da yasa shari'a ta ce kai alwala duk da cewa alwalan nan ba za ta raba ka da janaba ba domin alwala tana dauke karamin kari kai kuma yanzu babban kari kake dauke da shi alwala ba za ta iya ture maka babban kari ba sai dai ta ture maka karamin kari wannan kuma babba ne kenan koda kai alwala babban karin nan yana nan meye ne da yasa meye illa wato sababi dalili da yasa shari'a ta ce kai alwala din to nan ma malamai suna da magana biyu wasu malaman suka ce domin ana buƙatar sa yayi bacci da ɗaya daga cikin ɗaharar nan guda biyu wato ko dai ɗahara babba yayi wanka ko ɗahara ƙarama ita ce yayi alwala wato ana da buƙatar sa yayi wannan an yabita ala ihda at-taharatayn don haka in yayi alwala kaga yayi ɗahara ƙarama duk da babban harafi babban kari yana tare da shi shine janaba shine Ibn Hajar yake cewa to in dai har wannan shine hikimar kenan ma zai iya taimama za ta iya tsayawa a matsayin alwala yace Al-Baihaqi ya rawaito da kyakkyawar salsala daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza janaba idan annabi ya samu janaba wa arada an yanama yaso yayi bacci tawadda aw tayammama sai alwala ko yayi taimama kaga kenan ashe zaka iya alwala zaka iya yin taimama sai kuma Ibn Hajar yayi sauri kan da garki yace to amma fa tayu maganar Aisha tana nufin yana yin taimama ne lokacin da ya rasa ruwa domin taimama ai tana tsayawa ne mahallin ruwa idan babu shi amma inda ruwa ba za a yi taimama yake to saboda haka dai a dawo kan maganar alwalar dai saboda haka suka ce ana buƙatar sai ya yi bacci ya yi taimama kafin ya yi bacci don ya kwanta da ɗahara ɗaya daga cikin biyu ɗin nan yanzu yana da ɗaharatus sughra don gudun kada ya mutu a cikin wannan baccin dan tayuwa daga wannan baccin ya mutu kaga sai ya mutu ba bisa wata ɗahara ba Imam Sana'ani a cikin littafin sa Al-Udda hashiya ce da yawa ihkamul ahkam na Ibn Daqiq al-Id a ciki yake cewa wanda ya alwala yayi bacci sannan ya mutu a cikin baccin wannan to ya mutu alal fitra ya mutu akan fitra fitra kun san fitra shine tataccen addini nagartacciyar hanya wacce Allah ya halicci dan adam akan ta kafin shaytanu su karkatar da shi saboda hadisin da Tirmidhi ya fitar da shi ya kuma ce hadisi ne hasan haka ne Ibn Jarir da Ibn Hibban sun fitar da shi hadisin Bara Ibn al-Azib manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza akhadta mabda'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma tadhi' ala shittika al-ayman manzo Allah ya ce in ka je gurin kwanciyarka to kai alwala irin alwalar da kake yi domin sallah, sannan ka kwanta akan tsagin ka na dama, barin ka na dama. Mazala ce fa in mitta lailataka, idan ka mutu a wannan daren, mitta alal fitra, ka mutu akan fitra, ka mutu akan musulunci tatacce. Wa in asbahta asbahta wa qad asabta khairan, sun kuma ka waye gari, to sai ka waye gari tare da ka samu dai wani alkhairi, wato abin dai ba zai tashi a babu ba. Saboda haka da yace dan gudun kada mutum ya mutu a cikin wannan baccin ba tare da tahara ba, kaga abin da yake nufi, dan ya samu wannan falalar sai ya mutu alal fitrati, ko kuma ya tashi ya samu wannan alkhairin da Allah madaukakin sarki ya dace shi zai samu ta hanyar yin wannan sunnah. Akwai hadisan da suka zo wanda suke magana akan cewa wanda duk ya mutu da janaba mala'iku ba sa matsuwa kusa da gawarsa. Akwai hadisai da dama da suka zo, mutum uku mala'iku ba sa la taqtaribu ilayhimul mala'ika, aka ce jifatul kafir ko janazatul kafir, gawar kafiri mala'iku ba za su zo ba. Sannan man mata wa huwa junub, sannan man mata wa huwa mutadammiqun bi za'faran, wanda ya mutu yana sanye da tunanin za'faran. Hadisai sun zo daga Aisha da Ali da Abu Huraira da Ammar ibn Yasir, amma duk ba su inganta ba, duk ba wanda ya inganta. Idan aka koma littafin An-Nafila fi al-Ahadith ad-Da'ifah wal-Batila na Abu Ishaq al-Huwayni, yayi bayani a cikin su. Akwai guda ɗaya hadisin Ammar a cikin wasu littafai na Albani ya hassana shi, to amma yana da matsala a hadisin, saboda duk hadisan ba su inganta ba. Haka daga cikin irin hikima da wasu malamai suka faɗa, wannan ita ce ta farko, cewa dan ya mutu akan tsarki ya mutu akan fitra, ko da ya mutu a cikin tsarki ya mutu akan fitra. Hikima ta biyu ko sababi na biyu, wasu suka ce don watakila idan ya je ya zuba ruwa a jikinsa zai yi alwala, wannan ya sa masa wani karsashi sai ya ga to in yi wankan mana, wato an ce da shi ya alwala domin wannan ya zaburar da shi ya yi wankan. Kaga saboda a samar da wani nishaɗi tare da shi na ya yi wanka, shi ya sa aka sa shi ya alwala ɗin. To bisa waɗannan hikimomi guda biyu da malamai ke ƙoƙarin cafowa daga ƙarƙashin wannan hukuncin, ya sa suka tattauna batun mace mai haila. To kenan yaya mace din take da haila, za ta yi bacci, ita ma za ta yi alwala, a ce da ita ke ma yi alwala. Kaga a bisa illa ta farko, a bisa hikima ta farko na cewa dan a mutu ala tsahara, a samu tsahara sugura, sai a ce ita ma tana yi, wato a umarce ta da ta yi haka. Amma in aka dubi illa ta biyu, ita ce a samu nishaɗin yin wanka, kaga ita ba za a sata ba, tunda ita ba ta da damar ta yi wanka, matuƙar mai haila ba su tsaya mata ba. An gane ko? Sai dai kamar yadda Sana'ani yake cewa, a iya cewa akwai bambanci tsakanin mai janaba da mai haila, domin shi ita mai haila wannan abin da ya zai sa ta wanka ɗin ba dakatawa yi ba. Tsakanin mai janaba kawar abu ne sau ɗaya ya riga ya yanki, saboda haka dan ya yi alwala abin ba zai ci gaba da fita ba. Tsakanin macen da take da haila wannan alwalar da ba za ta hana abin ya ci gaba da fitowa ba. Kaga kenan abin da zai sa ta wanka ɗin, wanda a dalilinsa ya ce ta yi alwala ɗin, yana da yana gudana. Kaga kenan da ta yi alwala ɗin ya warware alwalar. Saboda kaga anan ba za a iya ilhaƙinta a haɗa ta da mai janaba ba. Sai mai janaba, wannan janabar wani abu ne guda ɗaya, ya zo ya wuce, yanzu batun kawai wanka ake yi. Tsakanin mai haila, ita haila tana ci gaba da fita. Kaga in ma an ce ta yi alwala, tana yin alwalan ma abin na iya fita. Saboda kaga a ce kenan ita ba za ta iya samun haɗuwa da mai janaba a cikin wannan hukunci ba. A wasu littattafai na malikiya suna magana akan wata alwala ce wacce babu abin da yake karya ta sai jima'i. Wacce ce ita alwalar mai janaba? Alwalar mai janaba suna cewa ita ce alwalar ta, wannan alwala ba alwala ba ce ta ɗauke kai, alwala ce kawai ta abudiya, saboda haka ba za ta warware ba sai da abinda ya wajabta ta ko abinda ya haifar da ita. Abinda ya haifar da ita shine tarawa da iyalinsa, wannan ya haifar da wannan alwala, saboda haka shine zai kuma warware ta. Har ma wani yana waki ita wannan matsala din, yana cewa idza sa'alta wudu'an laysa yanquduhu siwal jima'i, yake wudu'un nawmi lil junubi. Idan kana tambayar alwalar da babu abin da yake warware ta sai jima'i, ita ce alwalar mai janaba don yin bacci. Imam Ahmad, dangane da alwalar da za a yi, shin za a yi alwala da complete alwala da aka sani? Akwai ruwaya da aka yi daga Ibn Umar cewa yana yin alwala, Imam Malik ya kawo ta a cikin Muwatta, yana yin alwala amma ba ya wanke kafarsa. Har Ibn Abdul Barr yake cewa Malik ya kawo wannan duk da cewa aikin Ibn Umar bai ba shi sha'awa ba, amma ya kawo shi don ya nuna cewa alwalar ba ta wajibi ba ce, kuma ba mai ɗauke kari ba ce. Tunda da mai ɗauke kari ce, to da dole ya yi ta cikakkiya. Saboda haka yana yin alwala ba cikakkiya ba, amma abin da yake nassi na Imam Ahmad shi abin da yake cewa zai yi alwala wudu as-salati kamilan, cikakkiyar alwala. Saboda hadisin Aisha da ya zo cewa ya yi tawadda'a wudu'ahu lis-salati, yana yin alwala irin alwala da yake ta sallah. Ashe kaga ba zai yi alwala ya bar wanke kafa ba, ko ya wanke hannaye, ko ya wanke fuska da hannaye, kamar yadda wasu suka yi fatawa da haka. Akwai wasu daga cikin malamai wanda suka yi fatawa da cewa alwalar da ake nufi ya wanke fuskarsa da hannayensa, wasu ce wanke abin da ya alwala amma banda wanke kafa, kamar ruwayar Ibn Umar, wanda Ibn Abdul Barr yake cewa bata ba wa Malik, aikin Ibn Umar bai ba wa Malik sha'awa ba, amma ya kawo asar ɗin Ibn Umar a cikin Muwatta ba dan wani abu dan ya nuna maka cewa wannan alwala ba mai ɗauke kari ba ce ko ba tawajibi ba ce. Saboda haka ruwayar da aka yi na cewa tawadda'a wudu'ahu lis-salati ta mayar da ra'ayin duk wani wanda zai ce alwalar da za a yi ba alwala ce cikakkiya ba. Za ka ga wasu malamai sun ce alwalar da zai yi kawai ya wanke gabansa ake nufi, sannan ya wanke hannayensa, wasu ce wanke hannayensa da fuskarsa da hannayensa. To ruwayar Aisha duk ta rusa wannan maganganun. To mace ita ma za ta yi, ko ko hukuncin ya taƙaita ne ga namiji shi kaɗai? Wannan sunnar ta shafi mace ko kuwa a'a? Wasu malamai suka ce da mace da namiji anan babu bambanci, ko ba sawa'u, su duka daidai suke. Wannan shine maganar Lays ibn Sa'd, limamin mutanen Masar, kuma ruwaya ce da aka hikaito ta daga Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Wasu malaman kuma suka ce a'a, wannan ya taƙaita ne ga namiji banda mace. Wannan ma magana ce da aka jingina wa Imam Ahmad. Imam Ahmad ya yi nassi akan wannan. Wala'alla dalilin da za a kafa hujja da shi a nan na cewa hukuncin ya taƙaita ga namiji banda mace shi ne ita Aisha radiyallahu ta'ala anha da ta yi kaito mana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban wa arada an yanam tawadda'a wudu'ahu lis-salati. Bata gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar ta ita ma ta yi alwala ba. Abinda kawai ta gaya mana shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi shi karan kansa, amma bata ce ni ma yana sani ba. Wannan ta sa wasu suka ga cewa hukuncin ya taƙaita ne gare ta ga namiji shi kadai. Amma muka koma baya, hikimar da malamai suke kokarin zakulowa, ita mace ba ta bukatar wannan? Tana bukata. Saboda haka in aka dubi dalilin da malamai suke guda biyu din can, sai aka cewa mace ma za ta shiga ciki, tana bukatar ta kwana ta yi bacci ala ihda taharataini khashiyata an tamuta fil manam, ita ma ta yi bacci bisa ɗaya daga cikin tsahara nan guda biyu don kada ta mutu cikin bacci. Sannan ita ma ana so a samu mata karsashi ta yi wankan, tunda janaba ce ba haila ba. To kamar yadda muka faɗa, akwai wanda suke ganin babu komai, mutum ma zai iya bacci ko da ba bai yi wannan wankan ba. akwai Sa'id ibn Abi Walid al-Walba, akwai Sa'id ibn Musayyib, Sa'id al-Tabi'in, kamar da muka faɗi maganar sa a baya, akwai Rabi'a ibn Abi Abdurrahman malamin Imam Malik, akwai Abu Hanifa, akwai almajirin sa Abu Yusuf, akwai Sufyan al-Thawri, akwai Hasan ibn Hayy, waɗannan duk malaman mutanen Kufa ne. Akwai Waqi, shi ma malamin Kufa ne, Waqi ibn al-Jarrah ar-Ru'ati, ɗaya daga cikin malaman Kufa. Har ma shi Abu Hanifa yake ruwaya daga Hammad, malaminsa Hammad ibn Abi Sulaiman, shi kuma daga Ibrahim al-Naqai. Ibrahim al-Naqai yake cewa kanu yanamuna wa hum junub, wato sahabbai ko tabi'ai sun kasance suna yin bacci tare da suna da janaba, wato ba tare da sun yi alwala ba. Akwai hadisin da ya zo wanda zai iya nuna saukin yin, wato akwai sauki ga mutum ya yi baccin ba tare da ya alwala ba, shi ne hadisin Abu Ishaq al-Tabi'i, wanda ya rawaito shi daga Al-Aswad ibn Yazid, shi kuma daga Aisha. Hadisin yana cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yanamu wa huwa junubun wa la yamassu ma'an. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bacci alhali yana da janaba, wa la yamassu ma'an, ba tare da ya shafi ruwa ba, kaga kenan bai alwala ba, inda zai alwala shi ya taba ruwa, to amma ce ba tare da ya taba ruwa ba. Wannan hadisi yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Sunan. Wasu malamai da dama cikin almajiran Al-Aswad ibn Yazid sun rawaito wannan hadisin daga shi Al-Aswad ibn Yazid, shi kuma daga Aisha, abinda ta ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'u qabla an yanam. Kun ga an samu wato bambancin magana ko sabanin magana tsakanin ruwayar Abu Ishaq al-Tabi'i da kuma ruwayar sauran malamai da suka yi daga Al-Aswad ibn Yazid. Hadisi ne dai guda daya. Abu Ishaq al-Tabi'i sai ya ce Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bacci alhalin yana da alwala, wala ya masu ba'a. A ruwayar sauran malamai irin su Ibrahim al-Naqai, irin su Abdurrahman ibn al-Aswad daga babansa Al-Aswad ibn Yazid al-Naqai daga Aisha, a ruwayar su kuma sai suka ce Aisha ta ce Annabi kana yatawadda'u qabla an yanam. Kaga magana ta saba anan. To shine malamai suka ce Abu Ishaq al-Tabi'i yayi wahani. Abu Ishaq al-Tabi'i malami ne babba daga cikin malaman hadisi na Kufa, yana daga cikin malaman Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Atiki, tabaqar Qatada ibn Da'amah al-Sadusi, duk ajin su daya. Suka ce anan Abu Ishaq yayi wahabi, wato abin da ya faɗa kure ne. Sauran malamai da suka rawaito hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala kafin yayi bacci, wannan shine daidai, amma nashi kuskure ne. Har ma Ibn Rajab al-Hanbali yake cewa wa hadha al-hadith, wato hadisin Abu Ishaq al-Tabi'i, yake cewa wannan hadisi malaman hadisi kakaf sun yi ittifaki akan inkarin hadisin ga Abi Ishaq. Yake malaman hadisi magabata, ittafaqa ahlul hadisi min as-salafi, malaman hadisi na farko magabata sun yi ittifaki akan inkarin wannan hadisi ga Abi Ishaq al-Tabi'i, cewa ba daidai ya faɗe shi ba. Cikin malaman da suka yi masa inkari akwai Isma'il ibn Abi Khalid, akwai Shu'ba al-Majirinsa, akwai Yazid ibn Harun babban malamin Imam Malik, Imam Ahmad, akwai Ahmad ibn Hanbal shi kansa, akwai Abu Bakar ibn Abi Shayba mai littafin al-Musannaf, akwai Muslim ibn al-Hajjaj mai littafin as-Sahih, Jami'u as-Sahih, akwai Abu Bakar al-Asram al-Majirin Imam Ahmad, akwai al-Jawzajani. Maktabajin sa bako? To wala an sake faɗa al-Jawzajani. Da Tirmidhi da Dariqutni duk sun yi ittifaki akan cewa Abu Ishaq al-Tabi'i yayi kuskure. Maganar da ya faɗa ya jingina ta zuwa ga Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci wa huwa junubun wa la yamassu ma'an, kuskure yayi. Yadda ruwaya take kana yatawadda'u qabla an yanam, wannan ita ce ruwaya daidai. Malaman hadisi na farko duk abinda suke ittifaki akan sa ke. Ibn Rajab yace amma al-fuqaha al-muta'akhiruna, malaman fiqh da suka zo daga baya فكثيرٌ منهم نظر إلى ثقة رجاله da dama kawai abinda suka duba sun ga Abu Ishaq babban malami ne don haka ba zai yi a ce ya kuskure ba sai suka yadda cewa hadisin sahihi ne wahum wa haula yadhunnuna anna kullu hadithin rawahu thiqa fa huwa sahih su malaman fuka haula baya da suka zo tsammanin su dukkan wani hadisin da abinta ce ruwa to shi sahihi ne wala yatafattaluna li daqa'iq ilmi ila lil hadith amma ba ta lura da ainihin abubuwan da suke na ilimin hadisi masu zurfi waɗanda suke tamboye wanda ba kowa ke gane su ba sai malaman ilan wato malaman farko hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi jikinsu ya bi jininsu ya zan in suna magana akan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kamar aljanu wato kamar aljan to kana iya cewa wani kamar Shu'ba ko Yahya ibn Ba'in aljanin hadisi ne wato a tabbai a hanyar hadisi kamar aljan yake wato za ka ga abin mamaki tattare da su wanda har ta sa jahilai suke ganin kamar ma duba suke yi kamar 'yan duba ne saboda za ka zo wurin ɗaya daga cikinsu ka yi masa tambaya ya baka ansa ka je gun na biyunsu ka yi masa irin wannan tambayar ya baka irin wannan ansar ba tare da ya san waccan ansar da wanda ya baka ba sai yasa wani ne daga cikin irin wannan jahilan wanda ya ji suna cewa hadisi kaza mai rauni ne hadisi kaza ingantacce ne sai ya san zuciya kawai suke kawai shafi baɗi suke kawai idan mutum ya bushi iska sai ya ce kai abu kaza bai inganta ba in ya bushi iska ya ce kai ya inganta haka wani jahili ya zo ce idan kuka samu ku ce hadisi kaza ingantacce ne kaza ba ingantacce ba ne idan kuka samu wannan ilimin ya ce in kana so ka gane abin da muke faɗa gaskiya ne kawo hadisan da kake so ka yi tambaya a kansu ka tambaye ni ya zo gurin wani malami da ake kira Muhammad ibn Muslim ibn Wara afwan Abu Zur'a Turrazi ya ce ka tambaye ni don hadisan da kake so in gaya maka hukunci a kansu da illolin da suke tattare da su da yake tattare da su idan ka tambaye ni ka zagaye ka je ka samu Muhammad ibn Muslim ibn Wara Turrazi shi ma malamin hadisi ne kai shi ma ka je ka tambaye shi ba tare da ya san an so shin da na baka ba bayan ka gama jin nasa ka zagaya ka samu Abu Hatim Ar-Razi shi ma kai masa irin wannan tambayar ba tare da ya san an so shin da muka bayar ba in mun gama ba da ansa ka duba ka ga bakin mu zai haɗu ko kowa zai faɗi abin da ya ga dama in bakin mu ya haɗu so ka san da ilimi muke magana in kaga kowa ya kyaci faɗi ya faɗi abin da ya ga dama to nan sai ka ce muna faɗa san zuciyar mu sai ya ce zai gwada ya kawo hadisansa Abu Zur'a Turrazi ya yi kace-kace da hadisan daga wannan hadisin ƙarya ne saboda kaza hadisi kaza ƙarya ne saboda ya koma ya samu Muhammad ibn Muslim ibn Wara shi ma sai ya faɗa masa irin wannan magana tare da cewa bai san abin da ya faru ba ba waya bari a ce bayan ya tafi ya masa wahayi ba magana wahayi ko ya mai tek ya ce ga wani zai zo ka jefa abin da na gaya masa fakafaka yi magana biyu ya gama da shi sai ya wuce gun Abu Zur'a can ma ya je ya kai masa waɗannan hadisai shi ma masa kace-kace da su sai ya dawo ya sami Abu Zur'a yake cewa ashhadu anna hadha al-ilma kahana wanda ilimin naku duba ne ku dai kawai yan duba ne kuna amfani da aljanu ne to shi jahili ba da zaka gamsar da shi sai kawai amfani suke da aljanu to babu shakka a fagen ilimin hadisi aljanin wasu ma daga cikin Ibn Rajab yace wasu ma daga cikin malaman hadisi na karshe suka goya ba fuqaha'un muta'akhiruna baya suka inganta hadisi Abu Ishaq at-Tabi'i duk da bai inganta ba kamar Tahawi kamar Hakim kamar Al-Baihaqi duk suka ce hadisi Abu Ishaq ya inganta tare da cewa malamai magabata manya-manya jima-jiman malamai kosassu a harkar hadisi sun yi wa wannan hadisi karanci to da suka inganta shi ya za su hada shi da hadisin wancan da ya ce yana yin alwala kafin ya yi bacci wannan kuma ya ce yana yin bacci ba tare da ya shafi ruwa ba ya za su hada shi tun da sun inganta dukkan wayoyin biyu to shi ne ya zan Ibn Rajab yace suna da hanya guda uku wajen su ga sun inganta hadisan sun hada hadisan guri guda hanya ta farko suka ce yana yiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo zai yi bacci alhalin yana da janaba a mafi yawancin lokuta yakan yi alwala saboda falalar alwala a wani lokuta kuma a wasu lokuta kaɗan yakan bar alwalar don ya yi bayanin halarcin barin alwalar kuma cewa alwalar da ba wajibi ba ce kuma yin bacci ba alwalar ba haramun ba ne saboda haka hadisin Aisha na farko da ta ce yana alwala wannan tana bayanin mafiya yawancin lokuta ne in ji su suka ce hadisin kuma hadisin ta na biyu wato hadisin Abu Ishaq al-Sabi'i shi kuma yana nuna ɗan lokuta kaɗan da baya alwalar yana kuma yin haka ne domin ya nuna halaccin barin alwalar suka ce don haka kun ga mun haɗa hadisan duka biyu hanya ta biyu suka ce hadisin Abu Ishaq al-Sabi'i abinda ake nufi da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin bacci ba tare da yayi wanka ba tare da ya taɓa ruwan wanka ba yana yin bacci ba tare da ya taɓa ruwan wanka ba an gane kenan ba ya kore yin alwalar bane yana bacci da janaba wala yamassu ma'an ay ma'an lil ghusli kaga bai taɓa wancan suka ce kun ga mun hade hadisan duka biyu hanya ta uku kuma suka ce ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan janaba ta same shi a farkon dare sai yayi alwala yayi bacci baccinsa mai tsawo da ya saba kaga an samu hadisin Aisha guda daya sai yayi alwala sannan yayi bacci baccinsa mai tsawo da ya saba sannan idan janaba ta same shi a ƙarshen dare bayan ya gama wurdinsa na sallah qiyamul layli da yake yi to sai yayi dan yin rurumi kaɗan sannan sai ya tashi ya yi alwala domin sallah asuba ya yi wanka domin sallah asuba kaga anan bai yi alwalar ba amma an samu bacci sai dai ba mai tsawon ba sai suka ce kaga nan ma mun haɗa hadisan guda biyu wasu daga cikin malamai kamar irin su Bahawi Ibn Abdul Barr duk sun bi wannan aya wajen su ga sun haɗa waccan abin nan hanya ta biyu kuma Abul Abbas Ibn Suraij wani babban malamin Shafi'iyya da Bahawi wani babban malamin Hanafiya sun yi amfani da wannan hanyar wajen su haɗa hadisan biyu amma don ka hutar da kanka hadisin Abu Ishaq al-Sabi'i bai inganta ba don hadisi ne guda ɗaya ba hadisai ne guda biyu ba hadisi ne da hadisai ne guda biyu to sai ka ce kana buƙatar ka haɗa su to amma waɗannan hadisai ne abin hadisi ne guda ɗaya amma an rawaito shi da lafuzza guda biyu waɗanda suke mabambanta juna wanda wannan zai nuna cewa lallai ɗaya daga cikinsu ya inganta ɗaya kuma bai inganta ba saboda hadisin Abu Ishaq bai inganta ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance yana yin alwala idan yana da janaba kafin ya yi bacci wannan kuma alwalar ba wajibi ba ce sunna ce mai ƙarfi shi yasa wasu malamai suke cewa kai istighfari idan baka yi ba ba wai suna nufin wajibi ba ce wajabci na wanda zai yi zunubi idan bai yi ba wannan ba magana ba ce da malamai suka inganta ta magana ce ta wasu 'yan tsirari daga cikin malamai amma yawancin malamai suna tafiya akan ba wajibi ba ce wannan alwala sai hadisinmu na biyu hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ce idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i idan miji ya tsuguna tsakanin hannaye da kafafuwan matarsa guda hudu sun ba jahada hasan dan ya tara da ita faqad wajaba al-ghuslu to hakika wanka ya wajaba wannan hadisi yana cikin sun abin nan yana cikin sahih al-bukhari a karkashin babin idzal taqal qitalani sannan muslim ya kawo shi sannan sauran ashabu sunan su hudu din da suruwa ita wannan hadisi akwai ruwayar muslim wacce ya yi ta hanyar matsar al-warraq ya kara da cewa wa illam yanzil ko da ko bai inzali ba matukar ya tara da matarsa to wanka ya wajaba a kansa akwai ruwayar Aisha wanda Bukhari bai kawo ta ba muslim ya fitar da ita ruwayar Aisha wacce ta zo ta hanyar Hisham ibn Hassan daga Humayd ibn Hilal, shi kuma daga Abu Burda, daga Abu Musa al-Ash'ari. Ya tambayi Aisha, Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais ya tambayi na Aisha radiyallahu anha, menene yake wajabta wanka? Sai ta ce, ala al-khabiri saqatta, wato kayanka ya tsinke a bakin ka ba. Ala al-khabiri saqatta shi ne kamar da Hausa ka ce kaya ya ala al-khabiri saqatta, wato kayanka ya tsinke a bakin ka ba. Ala al-khabiri saqatta shi ne kamar da Hausa ka ce kaya ya tsinke a bakin ka ba, wato an faduwa ta zo dinki da zama. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. سيتي إذن يزونا أكن كان هنا ينتبيو دك أبا هو انتبيو ومس الختان الختان هم كاشية تهد إذا كاشية فقد وجب الغسل فوان كافيا وجب. إمام البخاري بكاون الرواية با duk da cewa babin da yayi yana ishara zuwa ga wannan ruwayar, babin da yayi yake babu idzal taqal khitanani, amma hadithin babu idzal khitanaini kawai, cewa idza jalasa baina shu'abi al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Amma ruwayar Abu Musa al-Ash'ari wacce Bukhari bai kawo ta, ruwayar afwan ruwayar Aisha, hadithin Aisha, idza jalasa baina shu'abi al-arba' ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. كذا كلمه مس الختان الختان تافتو فك امام البخاري واللوكشي يكن ني عنواني يكن سنيا واتو ادريشن بابي يي اشاره زوا ga wata ruwaya wacce bai kawo ta ba saboda batai bata cika sharadin sa ba koda ko ta inganta don shi yana da wani tsauraran sharadi, idan wannan tsauraran sharadin bai kammala ba koda ya yadda ruwaya ta inganta bisa sharadin wani to ba zai kawo ta a cikin littafin sa ba, amma zai maka ishara zuwa gare ta in kai mai bincike ne sai ka gano ta. Don haka sai ya kawo hadisin Abu Huraira, bai kawo hadisin Aisha ba, amma Muslim sai ya kawo hadisin Aisha. Imam Muslim har ila yau ya fitar da hadisin Jabir ibn Abdullah, shi ma dai yana magana akan wannan mas'ala. Hadisin Jabir dan Abdullah wanda ya ji shi daga Ummu Kulthum, أم كلثوم يرى عائشة يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أم كلثوم إتكم تاجر عائشة شوى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن ياتم بي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يقتل هل عليهم الغسل؟ ثم أنت زي تارى دما تسسن زي كثالة تزوم سبيئ ذالي با وشن wanka ya wajaba a kansa. Aisha tana zaune, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inni la af'alu dhalika ana wa hadhihi thumma nafsi, ni da wannan ya nuna Aisha haka na faruwa gare mu sannan mai wanka. Kaga wannan alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai matuƙa wajen karantar da wannan al'umma. Kaga ba wani daga cikinmu da za a yi ma wannan tambaya irin wannan ansa, in ba kai wani sai ce ba ka da kunya. To amma dan a nuna maka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa a aikace haka ta faru kuma ya yi wanka, saboda ka ga dai magana ta kare, ko ba za ka je kai ka ce kai ba za ka yi ba, ta fi tsahara ne. To wannan hadisi duk suna nuna cewa idan mutum ya sadu da matarsa wajibi ne ya yi wanka, sawa'un ya yi inzali ko bai yi ba, mujarradin koyuwar hashafa a gaban matarsa wanda yana wajen sa wanka. To akwai wani hadisi daban wanda ya ci karo da wannan, yana cikin sahih al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya kawo shi bayan ya kawo wannan hadisi mubasharatan kai tsaye kuma sai ya kawo ɗaya hadisi. Hadisin abin da yake cewa Abu Salama ibn Abdurrahman dan gidan Abdurrahman ibn Auf yake cewa Aba ibn Yasar al-Makki ya bashi labarin cewa زيد ابن خالد الجهني زيد ابن خالد الجهني صحابي ne ya ga ya masa cewa yayi wa Usman ibn Affan tambaya yace da shi ara'aita idza jama'a ar-rajul imra'atahu fa lam yumni me zaka ce idan mutun ya tara da matarsa amma bai yi maniyi ba fa qala Usman sai sayyidina Usman yace yatawadda'u kama yatawadda'u lis-salati wa yaghsilu zakarahu yayi alwala kamar yanda yake alwala sallah sannan ya wanki gaban sa wa qala Usman sai Usman yake gaba da cewa sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wannan fatawa fa daga manzo Allah najita Zaid ibn Khalid al-Juhani yake fasa'altu an zalika Ali ibn Abi Talib sai naje na tambayi Ali ibn Abi Talib game da wannan mas'ala wa Zubair ibn al-Awwam na tambayi Zubair ibn al-Awwam wa Talha ibn Ubaidillah na tambayi Talha ibn Ubaidillah kun ga duk daga cikin ashara al-mubashirin bil janna wa Ubay ibn Ka'b makaranti wanda Allah ba yayi wahayi yace kai musu karatu kai wa manzo yace ya kira suna na yace kira sunanka yace Ubay manzo Allah dai kira shi yace Allah ya ce kai min karatu yace asammani ya kira suna na Ubay sai Ubay aka ce saboda ka wannan ma falalaci Allah ya kira sunan mutum a wajen yabo ba irin su tabbace da abin lahabin ba a wajen falan ma qaba zaidun minha wa tara zawajnaka anan ambatan sa sunan sa karara ko shine sahabi guda ɗaya tak da sunan sa ya fito karara a cikin alqur'ani ake karantawa saboda bajinta da ya nuna yace duk yaje ya tambaye su fa amaruhu bidalika kuma suka ce haka za ka yi امام البخاري كاو كما روايه ابو ايوب الانصاري كما تهابيني يتي اخبرني ابي بن كعب انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جامع الرجل المراه فلم ينزل اذا متين يي تارا ده ماتا سبي انزالي با قال يغسل ما مس المراه منه ابين ده يسامي شي نا 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 نا, نا ابين رطوبه الفرج abin da ya same shi na farjin matarsa to sai ya wanke wannan sunna ya tawadda wa yusalli yayi alwala yayi sallah Imam al-Bukhari da ya kawo wannan sai ya ce al-ghuslu ahwatu yin wankan dai yafi kwanciyar hankali wa dalika al-akhir inna ma bayyanahu liikhtilafihi mun kawo wannan dan mu nuna maka sabanin su wannan ta sa wasu malamai suka tada baya akan Bukhari cewa Bukhari ma ya ce wankan musafi ne tunda ya ce ahwatu ya nuna ihtiyadi ne ihtiyadi ko ba wajibi bane wanda malamai suka ce a'a wannan ba zai nuna haka ba magana ce mai tsawo a cikin nawaqidul wudu a baya Imam al-Bukhari in ba kuma ta ba ya kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani idza u'jilta aw uqinta fala ghusla alayka ila da wancan karam mun yi sharhin sa shi ba idan aka yi maka gaggawa ko ka kasa inzali to babu wanka a kanka kaga wannan shi ma ya fito karara to game da hadisin Usman hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani wasu daga cikin malamai sun tsaya sun dubi wannan hadisi Ali ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari shi cewa wannan hadisi ne shadh wato bara gurbi ne Ibn Abd al-Barr yace munkar لم يتابع عليه يحيى بن ابي كثير حديث يا انذنت تفسر اسنادي ba kuma wannan ya kamata a duba ba shine a duba a ga menene su wadannan sahabban suke kansa daga baya don akwai wasu ruwayoyi ai shi yasa ba a so in zaka yi bincike ka tsaya akan littafi kwaya daya tak ko kawai ka je karanto shafi ɗaya shafi biyu ka zo ka hada mutane saka ka tashi duniya ka ki zaunar da ita kafin akwai irin wannan wanda ya dan karanta wasu ƴan tsadarori guda biyu ya ga wani abun al'ajabi da bai taba ji ba to kawai sai ya zo ya aje drop sai ya shiga hudu ba mutane ba a karatu an zauna ba a karatu yanzu ka duba abu kaza ashe ba dubba ne maimakon ya faɗaɗa bincike tukunna ya tattauna da abokansa ɗalibai ya binan ya binan sai ya gama nuna ya jike jagab da wannan matsala ta zai fara. Amma da ya ɗan ɗosano wani abu ma bai hango shi daidai ba. Akwai wata la'an nafiya ma ta faɗi bai ganta ba shi ya karanta shi ba an ce la shi ko bai ga ɗin ba sai zo ya ta balbali. Da dama daga cikin waɗanda aka ambata cikin sahabbai inji Ibn Rajab ke da dama waɗanda aka ambato cikin sahabbai suna cewa in ba a yi inzali ba babu wanka to an ruwaito hanyoyi ingantattu daga gare su cewa sun yi fatawa saɓanin wannan. Ali ibn al-Madini yake cewa an ruwaito daga Ali da Usman da Ubay ibn Ka'ab bi asani da Ziyad da kyawawan salsala kyawawan isnadi annahum aftau bi khilaf ma fi hadha al-hadith duk sun yi fatawa da saɓanin abin da yake cikin wannan hadisi. Ibn Rajab ya ci gaba da cewa wasu mutane daga cikin mutanen Madina a farkon al'amari suna cewa innamal ma'u minal ma'i wato idan mutum zai yi wanka to sai ya fitar da maniyyi. Sannan daga baya al'amari ya canza idzal taqal qitanani faqad wajaba al-ghusl idan aka samu kaciya biyu ta miji da mata sun haɗu wanka ya wajaba. Da dama daga cikin waɗanda suke da wancan ra'ayi innamal ma'u minal ma'i sai suka take shi suka dawo idzal taqal qitanani sukan mutanen Madi mutanen Makka wato al-muhajiruna abinda ya inganta daga wajensu shine abinda suke cewa idzal taqal qitanani faqad wajaba al-ghusl Umar da Usman da Ali wannan ya nuna kenan Usman da Ali da sauran manyan sahabbai sun fahimci cewa al-ma'u min al-ma'i hadisi ne mansuk hadisi ne da aka shafa hukuncin sa. Kadan ba haka ba ta yaya za a yi sayyidina Usman ko kuma sayyidina Umar ko sayyidina Ali ko Talha ko Abu bin Talha ibn Ubaydillah ko Zubair ibn al-Awwam ta yaya za su rawaito wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan su sake shi su kama wani kauli sai da suka tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafe wancan hukunci na farko sannan sai suka sake shi suka kama hukunci na biyu ya tabbata cikin sahih Muslim hadisin Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ikhtalafa fi zalika rahtun min al-ansari wal muhajirin wani jama'a daga cikin al-muhajirun da al-ansar sun yi sabani game da wannan matsala. Fa qala al-ansariyuna mutanen Madina kenan sai suka ce la yajibu al-ghusl illa min ad-dafi aw min al-ma'i aw al-ma' wanka bai wajaba ba sai dai idan mutun ya fitar da maniyyi wannan maganar mutanen Madina. Mutanen Makka kuma sai suka ce bal idza qalat fa qad wajaba al-ghusl matakar ya sadu da matarsa wanka ya wajaba. Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce ana ashfikum min zalika ku bari ni zan warkar da ku wannan rigima da kuke zan neman muku waraka shine ya galza ya je ya samu Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisin da muka karanta da yana zuwa ya tace alal khabir taqatta kayanka ya tsinke a bakin kaba ba wanda zai baka wannan labari kamar sayyidatu Aisha wala yunabbi'uka mithlu khabir saboda haka ya je ya jiyo ya kuma zo ya gaya musu daga nan magana sai ta kare wanda suka ji maganganun farko da waɗannan mutane suke yi sai suka ɗauka suna nan a kanta sai suka ci gaba da ruwaito ta. Ibn Abi Shayba a cikin littafinsa al-Musannaf ya ruwaito hadisi daga Abu Ja'far yake cewa ajma'a al-muhajiruna أبو بكر وعمر وعثمان وآلي على أن ما أوجب الحجين الجلد والرجم أوجب الغسل دعا بلنا زي وجب تهجي قدابي يا وجب تجيفي واقوبو لا توينا وجب تونكا وثم أن زي سادنا دما تد ما تاشبا واتو يهيزنا أما بي إنزاني بس هي قالتي فإن زي وجب تهجي سواء الرجم هو يا وجب تهجم بولالة ويا وجب تونكا da za a ce a yi masa haddi amma kuma kai yayi wanka kaga akwai tuka da walwala. Haka nan Imam Malik a cikin Muwatta ya kawo ruwaya daga Abu Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa inna Umar wa Uthman wa Aisha كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل suna cewa idan kaciya ta hadu da kaciya wanka ya wajaba wannan magana ce ta muhajiruna duka kamar yanda sa'id ibn musayyib sayyid at-tabi'i da yake fada umar usman aisha wal muhajiruna al-awwaluna dukkanin su suna cewa idza massa al-qitalu al-qitala faqad wajaba al-ghusl dan kaga al-khulafa ar-rashiduna duka sun hadu akan wannan mas'ala tare da cewa wasu daga cikin su sun ruwaito sabanin haka daga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar ta ruwaya ta sayyidina Usman ba dan kun ji cewa abin nan da suka ruwaito ya tabbata mansukhi ne ba an shafa hukuncin sa ba yanda za a yi su saki maganar manzo Allah su rike maganar da ba ta da dalili kuma sauran manyan sahabbai duk suka yi musu muwafaka suka ba su goyen baya kamar irin su Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Umar أبو ذر الغفاري أبو هريرة معاذ بن جبل فقيه الأنصار دا أبو هريرة دا عائشة أم المؤمنين والشئيسة تفقوا إلى مونا كما قوا قريت إيكي كما وا دمية ثبتة دا كسكي اللمر وانا كما يا ثبتة يا إنغانت تيوى تايفة توا دا تيوى مسنزي وانكا تايو أمرني دا هكا كما سهبي سنجد غباكينتا sun koma sun rungumi maganar ta sun batta su ba yadda za a yi Aisha radiyallahu ta'ala anha kawai ta kirkiri wani hukunci ta yi gaban kanta akan wannan matsala ta faɗi hukuncin da ba shi ne ba face sai abin da ta ji daga manzo sallallahu alaihi wa sallama musamman ma tana jin sahabbai sun saba wasu sun ruwaito wani abu daga manzo Allah sabanin abin da yake tare da shi ba yadda za a yi ta kawo ra'ayinta anan dole za ta faɗi abin da ta ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya tara mutane akan wannan har ma yace duk wani wanda aka bashi labarin cewa yana saba wannan fatawar sai ya gamu da gamansa abinda sayyida Umar ya faɗa kenan bayan ya tara sahabbai yayi musu tambaya me suka sani game da wannan wasu suka ce al-ma'u min al-ma to abinda suka sani kenan سيدنا علي بن معاذ بن جبل سكت اذا جاوز القتال القتالان فقد وجب الغسل هل سيدنا علي يا امير المؤمنين اجي اتنبي ما تم من الله منا اجي يا ابن يك سيدنا عمر ايكا وحفصه حفصه تشي تو ايتا دي بس بان سنن ميه كماتا اكن wannan ba sai bai faru gare ta ba aka aika zuwa gana na Aisha tace idza jawaza alqital alqitana faqad wajaba alghusl daga nan sayyidina Umar ya fitata yace la yablughuni أن أحدا فعله ولم يبتسل إلا أن هفته عقوبة شكرا وني فسكرا إن سامنا باري يا يحكى بيوان كابا فاتينا جدا تاشي واتو كمكة شفتينا تارا مثل جيا ثوراك ابن رجب يكي شوا وانا زي نونا ملك كينان دا ما دا جسيكين الأنصار bawai ruwaya suka ji kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan kaɗan ne suka ji al-ma'u min al-ma'in amma sun zan tashin su yana karɓa daga sashi kamar yadda Allah yake cewa ma kullu ma haddathna da su ma suka dorar daga ba sayyidina Umar ya dawo da su akan tafarkin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya dora sauran sahabbai akai saboda haka dai a wannan mas'ala wannan ita ce magana mafi inganci cewa إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل شعبها الأربع إنما لم يتابعني وجنب السراشي وسوسي شعبها الأربع أنا نفي يداها ورجلاها هنا ينتا دكفاف وانتا وسوسي يداها وفخذاها ورجليها وفخذيها قفاف وانتا شنو ينتا مغنغنو دي دبن دبن كسنسن كيزير amma dai maganar da tafi malamai suka filin jayarwa shine ya dai hawari laiha wanda wannan kinaya ake nufi na ya zai kewa matarsa saboda haka mutukar haka ta faru to wajabal ghusl wanka ya wajaba koda kuwa ba a yi inzali ba wannan koyuwar hashafa tana haifar da abubuwa matsaloli da dama ba wanka kawai ba tana haifar da matsalar haddi wanda dai wannan zina ta tabbata tana tabbatar da dukuli na namiji da mace ta ci sadakinta duka ba zai ce lam anzil tawrata ba ba zan bata duka ba a wannan ya isa yasa ta ci sadakinka duka haka nan wannan yana halatta wa mijinta na farko da ya mata saki uku idan shi wannan ya sake ta don haka akwai mas'aloli wasu malamai sun kai shi wajen mas'ala 80 wanda karkashin wannan boyewar hashafa din za a iya fitar da mas'ala wajen 80 Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yake malam ya ake wanke kafa sau uku ni ban gane ba ana ga wanke kafa sau uku abu ne mai sauki lokacin za ka zuba ruwa kana tuka kafar daga yatsu zuwa diddige sau uku ka tuka daga yatsu zuwa diddige sau uku ka kai daga farko zuwa ƙarshe yatsu zuwa diddige shikenan kai sau uku wannan tuka da kake kana zuba ruwa shine wankewar idan mace ta ga wani tawaye gari da janaba kafin ta yi wanka sai haila ta zo mata yaya hukuncinta shikenan ba maganar wankan janaba kuma inda tashi kuma wanka ɗaya za ta yi shi wannan na haila ɗin ba sai ta abin nan ba ba sai ta ce sai ta yi wankan janaba ba kuma tunda yanzu maganar wankan janaba duk ta tashi yanzu wani abu kuma daban ake in ta ce ta kawar da janaba to yaya ita haila shi dai wannan karin babban yana saboda haka ba wannan wankan janaban ya tsaraya da kanta sai dai in haila ta dauke take wanka daya shikenan wannan kuma yace dan Allah ka bani shawara akan mai daki na ta kasance tana daga murya a gare ni kuma tana yawan fusata ni amma kuma tana da yan alkhairanta da ba a rasa ba shin in rabu da ita in auri wata ko in yi haƙuri da halinta ko ai kaga na farko dai kai baka da tabbas cewa ita wanda zaka aura din ba zata daga miliyan ba ko ita zata samu dan alhairan da kake cewa ba a rasa ba annabi yana cewa la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar kada mu'mini ya ki dalkar uwarsa mu'mina in wani abin da take yi bai ba ta sha'awa bai da ba shauki to kuma zata yi abin da zai ga ta mata sannan kuma ka duba kai fa matsayinka bai kai na manzon Allah ba amma ka ga yaya annabi yake da matansa wata rana sai da Umar ya shigo ya saba mutanen Makka sun saba suna gallabar matansu wato al-muhajirun sun fi karfin matansu lokacin da suka yi hijira suka zo Madina sai suka samu mutanen Madina kuma matansu sun fi karfin su don haka zama da yayi zama sai mutanen Makka suka fara matan mutanen Makka sai suka fara kokoyon matan mutanen Madina halin matan mutanen Madina saboda wata rana sai da Umar ya shigo gida yana magana sai matar shi ta sa baki ta ce ke ina magana kina sa baki sai ta kuma sa baki sai ta daga murya ni kike daga murya sai ta ce to maza Allah ma ana masa haka wato sai ta yi mata hujja da abin da yake faruwa a gidan manzon Allah sai manzon Allah ma ana daga masa murya kai matan manzon Allah ne suke daga masa murya ta ce baka ma sani ba ai ɗayansu ta kan yi hushi da manzon Allah yinin gaba ɗaya ma ba ta masa magana ta gintsa fuska ya ce in ku haka ne sun taɓe ba sa jin tsoron su ma Allah ya fushi da su Allah ya ce annabinka fushi idan ya yi fushi da su Allah shi ma ya fushi da su nan da na yi garza ya je samu ƴarsa Hafsa ya ce haka daman abin yake faruwa tsakaninku da manzon Allah ta ce haka ne ya ce to ahir ɗinki kada wannan matar yana nufin Aisha wacce take da wato hazuwa tana da karɓuwa a gurin manzon Allah ki ce za ki dakata tata wato irin abin da take da shi na kyau da nagarta ke baki da shi don haka sai ki ce za ki dakata tata don kin ga ta abu ki ce baki wannan yana nuna maka tausayin uba ga ƴarsa da ya tashi kawai gidan ƴar gurin ƴarsa yake saboda haka a shahid a nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ana masa haka yana haƙuri kuna tuna hadisin da na Aisha wacce take ba mu labarin ne sanda matan manzon Allah suka yi meeting cewa su aika ɗaya daga cikin su su je ta je ta gaya manzon Allah ya riƙa yi musu adalci ba dangane da Aisha suka aika Fatima ƴarsa ta je ta gaya manzon Allah wannan magana inna nisa'aka yas'alnaka al'adla fi ibnati abi quhafa matan ka na neman kai musu adalci dangane da ƴar Abu Quhafa, ba ma za a fita sunanta ba. Fatima ta je ta samu manzon Allah a kwance, abin nan sun yi lulluɓa da gado ɗaya tare da Aisha, ta yi sallama a misalin sallama ya ansa mata, ta ce matan ka ne suka aiko ni suka ce in gaya maka ya tsallaka al'adla sibnati Abi Quhafa, tana neman ka riƙa musu adalci game da ƴar Abu Quhafa. Manzo Allah ya ce wa Fatima, hal tuhibbina ni, kina so na? Ta ce bala ya Rasulullah, kina son ka mana? Ya ce fa uhibbi hadha, to fito wannan. Kaga ba kuma magana za ta ƙara. Ta koma ta samu mata suna jira a kawo musu jawabi. Ta je ta kwashe labarin abin da duk ya faru ta gaya musu, suka ce a kai kin sake koma? Ta ce wallahi ba zan koma ba. Sai Zainab bintu Jahsh, don ita ce Aisha ta ce ita ce wacce kanat tusanini inda Rasulullah, ita ce take takara da ni, wato ba wacce take kafada da kafada da ni gurin manzon Allah sai ita, don saboda matsayinta tana cewa ku duk iyayenku ne suka aurar da ku ga manzon Allah, ni Allah ne ya daura auren. Falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka, aura ka ba ai wani taron aure ba, Allah ya riga ce zawwajnaka, mun aura maka, to kuma wane ne kuma za a kira ya kaura aure? Ko kai Allah ya ce zawwajnaka ba za ka jira ne mun ba? Aisha ta ce Zainab mace ce mai kirki, ban taba ganin mace mai kirki irin ta ba, mace wacce take da wato nagarta da addini da kuma yawan kyauta, illa iyaka dai tana dan fishi wani lokaci, amma nan da nan take kucewa. Kaga wanda ya nuna kishi irin na mata anan ba irin namu ba, duk da ita ce take gogayya da amma sai da ta yi ta tace idan dai tace za ta tafi sai ta samu za ta ya Rasulullah inna azwajaka yas'alaka al'adl fi ibnati abi quhafa, sai ta samu manzo Allah a irin yanayin da Fatima ta same ta shi da Aisha, sai to matan manzo Allah suna neman kai musu adalci game da ƴar Abu Quhafa. Manzo Allah bai ce komai ba, sai ta juyo kan Aisha ta inda take shiga ba tana take fita ba, sai ta mata balbali. Aisha a lokacin tace ni dai ina kallon fuskar manzon Allah, ina kallon idansa, in ga ya yadda in rama ko bai yadda ba. Kaga mace mai wayo ita ba huce haushinsa ne a gabanta ba, me za ta yi mijin ta dace? Wannan shi ke nuna maka hankalin Aisha, duk da gata yarinya ce karama a cikinsu. Ta ce a lokacin ni ba abin da take gaya min ya dame ni ba, shin manzon Allah ba zai ɓata rai ba, ba zai fushi da ni ba in rama? Ta ce sai na kula manzon Allah kamar ya yadda in rama, yana ya dan mata alamar ta iya kare kai. To a lokacin na Aisha ta yi masa takas har sai da ta sa ta yi shuru, ta rasa inda za ta kai. Sai ga Zainab ta yi shuru kamar ruwa ya cuta, Aisha ce kawai ke magana, sai da ta gama manzo Allah ce to kin ga ƴar Abu Quhafa kenan fa, ke ma ta fi ƙarfi. Saboda haka idan har matan annabi za su je su ce ya Rasulullah mana adalci, to kaga waye ke nan zai yi mata su adalci fi sabilillah? In dai kana da mace sama da ɗaya, to dole sai an ɗan zarge ka. Annabi dai wanda yake cewa wai haka man ya adil idan lam a'dil, waye kake san zai adalci in bai ba? In dai har manzo Allah bai zama adali ba, to a gaya min waye zai zama adali? Babu shi. Amma da haka manzo Allah ya haƙuri da su, saboda haka ka yi haƙuri. Shi ya sa manzo Allah ya ce rizqan bil qawarir, rizqan bil qawarir, annabi ya sifanta su da qawarir. Qarura ita ce kwalba, da ka sake ta za ta rushe. To kowace mata da za ka samu kwalbar ce ita ma, za ka tunda tana da alkhairi kai ka caɓa. Menene ingancin karanta Mukhtarul Ahadith An-Nabawi? To Mukhtarul Ahadith hadith littafi ne da mun sha magana a kansa cewa tarkace ne, cakuɗe ne, akwai gaskiya, akwai ƙarya, akwai ingantacce, akwai rufaffe, saboda malamin da ya yi shi ba wai malamin hadisi ba ne. Saboda haka in za ka karanta shi ya zan kana da ido, za ka iya sanin sahihi da ba sahihi ba. Amma ba haka ba, to ka ajiye shi, ka je ka ɗauko arba'un an-nawawiyya, ko ka ɗauko riyadus salihin, ko bulughul maram. Ya halatta mutum ya yi sallah da janaba da asuba saboda ya yi mafarki cikin dare ba tare da ya samu dama ya yi wanka har asuba ta yi? Duban gane ba. Dan kuma asuba ta yi ba kai wanka ba sai da ki? Sai ka wankan ka je kai asuba. Amma ba dalili ba ne dan asuba ta yi kuma shi kenan. Tana nufin sai tsakar dare za ka yi, in ba ka yi ba da tsakar dare. A'a, baya halatta mutum saboda wai zan'i zai kubuce masa ya tsaye mana. Anan baya halatta. Anan abin da yake wajibi a kansa shine ya yi alwala, matuƙar dai da ruwan da zai alwala, sai dai ba ruwa. Ko kuma a'a, ruwan taɓa shi zai zama larura, zai habbaba masa rashin lafiya, to kaga wannan wani dalili ne sa ake mama. Amma dan lokaci zai kubuce. Ai, wajen neman ka zo da abin da yake wajibi a kanka ne lokacin ya kubuce, ba wai da gangan ka bashi ya kubuce ba. Saboda haka ba ka da laifi. Amma ka ce za ka bar alwala saboda wai ka samu taimako, wai ka samu raka'a ta biyu ko ta farko a jam'i, wannan bai halatta ba. Mutum ne ya ce, mutum ne ya yi wankan janaba, bayan ya fito sai ya ga sauran mani ya sake fitowa masa, to me ya hukuncinsa? Mani duk da zai fito ba wanda yake ingizar juna na sha'awa ba, baya wajarta, wannan sauran abin da ya rage ne a gabansa bai fita ba, shi ne ya fita. Don haka kawai zai je wanke gabansa, ba wai sai ta yake wanka daga farko har ƙarshe ba. Alwala kuma wanda wani abu ne daga wanka ake iya ke tambaya, zai sake alwala mana in zai yi abin nan. Menene hukuncin tufafin da mani ya taɓa, najasa ne ko ba najasa ba? Wani ai darasi ne guda muka yi shi wajen awa ɗaya, muka yi muna wannan magana har makoshi na ya ciwo. Saboda ka je ka samu kasu sun ka ji, ba sai mun sake maimaitawa ba. Muna da kasu 120 ko? Na wannan darasi, saboda ka je ka saya, ka jiwo daga farko har ka zo kan kasa ɗin da kake nema. Wanda yake an Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, idza anti qalamti azafiraki fabda'i bil wusta thumma al khunsari thumma al ibham thumma al khunsari thumma al sababa fa inna zalika yurithu al gina. Yace wai manzo Allah ya ce, Aisha, idan za ki yanke aka yi farki, to ki fara da ta tsakiya, sannan kunsar na kusa da shi, sannan babban ɗan yatsa, sannan bunsar na kusa da manuniya, na kusa da ƙaramin ɗan yatsa, sannan manuniya, fa inda zalika yurisul gina, domin yin haka yana gadar da wadata. Wani hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba. Irin hadisan cikin Ihya Ulumuddin ne. To kasan mu kuma duk abinda muka ji an ce gadar da wadata, shi kenan sai mu ɗauko mai kai. Babu wani hadisin da ya inganta wajen rasta bayan 'yan yatsu abinda. In har ma za a dubi wanne za a fara da shi, dama ko hagu, sai ka duba ka ga cewa yanke a kai fa wani babi za ta shiga. Babin izalatun najasa za ta shiga ko a'a? Ko babin kwalliya? Babin izalatun najasa, saboda haka za ka fara da hagu. Ba da dama ba. Wannan shi ne kawai abinda za ka duba. Amma wani hadisi da ya zo a kan a fara da bunsar kunsar sababa ibhami waye duk ƙarya ne. Har ma wasu hadisai su zo rubabbu wanda za su riƙa gaya maka, in ka kama wannan ɗan yatsan ga addu'a da za ka yi, wannan ɗan yatsan ga addu'a da za ka yi. To duk wannan hadisai ne wanda ba su inganta ba. Ina ga abinda za mu iya ansa kenan, sai a yi haƙuri. A asabar ta sama babu karatu.